This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanye na ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 4 ga watan Afrilu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
Ana ƙara samun kiraye-kiraye game da makaman da Amurka ke ce da ga Isra'ila a daidai lokacin da ake ƙara tunzura game da mutuwar mutane 33 a Gaza. Ayo Alhamis aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne Isra'ila ta bada ba'asi kan harin da ta kai ta sama a wani ayar motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan 7. Ƙungiyar Amnesty International ta ce Farisa wato Iran ta mai da gidajen kurkukun ƙasar wani dandalin kisan mutane.
To bayan labaran duniya za ku ji fashin bakin masana kan matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka da suka yi tasiri suka kuma yi sanadiyar daga darajar naira da saukar farashin canjin dala. A jamhuriyar Niger kuma gwamnatin kasar ta gayyaci da kadan kasar Algeria domin bada bahasi kan zargin cin zarafin yan Niger da suka je cin rani da aka dawo da su kasar.
A can Algeria kin ma ba su samu wurare inda za su dinki je su dinkin wanka ko kuma dai su dinki zarta ce jikin su fara. Da suke zuwa nan wurin ba suna zan washe na alamar cikin wani dan rubutani kamar dabbobi ake sa su cikin motar laka.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da nasihar azumin Ramadan. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Ana ƙara samun sa ido sosai kan makaman da Amurka ke saidawa ga Isra'ila a daidai lokacin da ake ƙara tunzura game da mutuwar mutane 33 a Gaza. Da suka hada da ma'aikatan agajin nan 7 da suka fito daga kungiyar su ta agaji da ke da mazauni a Washington da harin na Isra'ila ya halaka a ranar Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya haɗa mahuta tare da razana dangane da mutuwar mutanen wanda ya kasance karo na biyu yana nuna kin amincewa da takatsakan Isra'ila a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Isra'ilan da ta ce ba da ganganta kai harin ba ta kuma yi alƙawarin gudanar da bincike. A jiya Laraba shugaba Biden ya kau da kai da wata tambaya da aka yi masa akan ko zai gita sharadi ga tallafin soji da Amurka ke ba Isra'ilan. Na kusa da shi dai sun ce da wuya ya yi hakan bisa la'akari da goyon bayan da Amurkan ta yi wa Isra'ila kan cewa tana da ƴancin kare kanta daga barazanar Hamas. A wani labarin makamancin wannan a yau Alhamis ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lene Isra'ila ta bada ba'asi kan harin da ta kai ta sama akan wani ayar motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan 7. A yau din ne kuma ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden din zai tattauna ta wayar tarho da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a karan farko tun bayan afkuwar lamarin. Mai magana da yawan ma'aikata cikin gidan Amurka Matthew Miller ya shaida wa manema labarai a jiya Laraba cewa Isra'ila na buƙatar ƙwararan hanyoyin kare ma'aikatan jin ƙai da farar hula. A yau Alhamis ƙungiyar agajin da aka sani da World Central Kitchen a Turance ta ce ta buƙaci ƙasashen Australia, Birtaniya, Canada, Poland da Amurka da su gudanar da bincike mai zaman kanshi a kan harin na Isra'ila. Dan gano ko an kai harin ne da gangan ko aka san hakan da ta karya dokar ƙasa da ƙasa. A yau Alhamis ne ƙungiyar Amnesty International ta ce Farisa wato Iran ta mai da gidajen kurkukun ƙasar wani wurin kisan mutane inda ta kashe mutane aƙalla 853 a ƙasar mai bin tsarin musulunci a shekarar 2023 sama da rabin su bisa tuhume-tuhumen da ke da alaƙa da ƙwayoyi. Ƙungiyar mai mazauni a birnin London ta faɗa cikin wani rahoto cewa akwai buƙatar duniya ta ɗauki matakin takawa kisan jama'ar da Iran ke yi birki in ko ba haka ba dubban mutane za su rasa ransu ta hanyar rataya nan da 'yan shekaru masu zuwa. Amnesty International ta ce hukumomin Iran na ci gaba da aiwatar da ƙudurin gwamnatin ƙasar na yi wa jama'a kisan kiyashi inda ta mai da gidajen kurkukun ƙasar wani dandalin kisan mutane. adadin na shekarar 2023 dai ya kai kashi 48 daga cikin 100 akan na shekarar da ta gabace ta da ya kai kashi 56 daga cikin 100 na jama'a da aka rataye bisa laifuka dake da alaka da kwayoyi ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Don jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, darajar kudin Najeriya na Naira na cigaba da dan dagawa sama yayin da canjin dala ke dada raguwa a ƴan kwanan nan. Yanzu haka dai ana canja dala Amurka daya akan kimanin Naira 1,200 da ƙari a maimakon can baya a cikin watan Fabrairu inda dala daya ta kai har Naira 1,900. A tattaunawar su da Haruna Shehu Maraban Jos Masarin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Pantami malami a Jami'ar Nizwa ta kasar Oman ya yi bayani dangane da matakan da aka dauka da suka kai ga wannan nasara.
Duk duniya kowace kasa ne a duniya darajar kudinta yayi depending akan abu guda daya wanda ake kira shine muke kira foreign reserve. So idan foreign reserve dinka ya zama kana da kudi da yawa a foreign reserve dinka so darajar kudinka shi ma zai tafi. Idan kuma foreign reserve dinka yana kasa so a lokacin darajin kudinka shi ma ya dinga yin kasa to kaga kenan yanzu sai mu ce foreign reserve din Najeriya shine yake karuwa so sai abin da yasa foreign reserve din Najeriya yake karuwa to ya zama dole kuma darajin naira ita ma ta farfado babban dalilin da yasa foreign reserve din Najeriya yanzu yake karuwa shine abubuwa guda hudu da gwamnati ta yi ko kuma in ce babban bankin Najeriya wanda muka fi sani da CBN yayi Na farko shine akwai abin da a turance muke kira export proceed to foreign reserve. So wannan export proceed to foreign reserve din shine idan ya zama na cewa a kasanka kana da kamfanunuwa so company yayi production dole lokacin da ya kirkira abin da yake so sai ya tura shi wata kasa da sunan zai saida. Kasan da ya je saida koda China ne koda America ne koda England ne koda idan za su biya shi ba za su biya shi in naira ba dole za su dauka za su bashi. Sannan dola din nan ba kashi za su bashi ba za a sa shi ne a cikin banki account din sa so yanzu babban bankin Najeriya sai suka ce duk wanda yanzu ya fita ya sayar da kaya kowanne irin kaya ne idan aka biya shi da dola ba to ba zai dawo kuma ya cewa dola yake so ba sai dai ya karbi naira so kaga kenan a lokacin is like kaman ya sayar musu da dola din shi kuma ya karbi naira so kaga in sun karbi dola din nan aina za su sata za su mai da ita cikin foreign reserve abu na biyu sai suka yi wani abin da ake kira foreign portfolio inflows sai ka zo kasa ne sai ta zo sai ta kara interest rate din ta so akwai wasu condition da ake ta yi so condition din na farko shine sai a ce idan shi wanda zai shigo daga kasar waje zai zo ya kawo kudin sa zai zo ne ya sayi ko ya sayi shares ko kuma ya sayi abin da muke kira government treasury bills so wannan yanzu abinda kusan Najeriya take yi kenan yanzu muna ta attracting foreign portfolios suna ta shigowa suna ba mu dola so idan suka zo suka ba mu dola suka sayi ko shares ko suka sayi treasury bills mu sai mu dibi kudin mu je mu sa a cikin foreign reserve din mu so shi kuma na uku shine issue remittance ƴan kasashe kaman ƴan Najeriya ne wanda suke aiki a kasashe daban-daban akwai ƴan Najeriya suna aiki a Brazil wasu suna aiki a Saudiya wasu suna Kuwait wasu suna aiki a England akwai wurare da dama da ƴan Najeriya suke aiki so ɗan Najeriyan da yake aiki shi ana biyan shi da dola ana biyan shi da hard currency lokacin da aka biya shi da hard currency zai duba ya gani cewa to yanzu wannan kuɗin yana buƙatan zai sayi fili zai tura Najeriya a saya mishi fili zai sayi gida zai tura a zai taimaki ƴan uwa zai tura kuɗi a tura masa to abinda da muke yi ko kuma abinda da mutane suke idan suka tura kuɗi shi ma sai su ce sai dai fa wai a je a ba su kuɗin su a dola abin da yasa suke karban kudi a dola kuma shine za su ga cewa idan za su sayar ta banki sai su ga ai banki za ta ba su kudi dan kadan amma in suka dauka suka kai kasuwar bayan fage to kudi da yawa za a ba su so sai zama na cewa to yanzu sai gwamnati ko babban bankin Najeriya sai yake cewa a duk wani yanzu wanda zai shigo da kudi fa in da ka je kai aiki a waje in za ka shigo da shi to kai ma ba wai ka zo ka ce kuma sai dai a baka dola ba a sai dai a zo a baka naira
Dr. Abdulrahman Adamu Pantami kenan masanin tattalin arziki kuma malami a Jami'ar Nizwa ta kasar Oman yanzu ga Hauwa ta dawo da cigaban labaran duniya
Burtaniya ta yi kiran da gaggauta kaddamar da binciken Isra'ila kan harin da ta kai ta sama a ranar Litinin a Gaza kan wani ayarin motocin ma'aikatan agaji da ya sanadiyar mutuwar mutum bakwai da suka hada da ɗan ƙasar Brazil su uku. To sai dai duk da haka Prime Minister na Burtaniya Rishi Sunak ya yi fitali da kiraye-kirayen da ake yi na dakatar da shigar da makamai zuwa Isra'ila a daidai lokacin da duniya ke ƙara yin Allah wadai da nuna bacin rai kan harin na Isra'ila. A ranar Laraba ne aka dauko gawawwakin mutane bakwai daga Gaza cikin wani jerin gwanon motocin ɗaukar marasa lafiya inda suka ratsa birnin Rafah zuwa Masar. An dai miƙa gawawwakin mutane bakwai ɗin ga iyalansu da wani direba Bafalastine ga iyalansa domin yi masa jana'iza a Gaza. Harin na ranar Litinin ɗin ya afka kan motoci da dama da ƙungiyar agajin ke amfani da su. Wani faifan bidiyo da ya riƙa yawo a bayan afkuwar lamarin ya nuna tambarin ƙungiyar agajin a ɓarɓishin motocin kusa da wani wawa keken rami da wani makami mai linzami da aka harba ya haifar. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Alhamis cewa Rasha ta kai mata hari da jirgi marasa matuƙi a cikin dare da ya kashe mutane aƙalla huɗu ya kuma raunata wasu mutum goma a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin na Kharkiv Igor Terekov ya ce jiragen marasa matuƙi sun faɗa a kan gidajen jama'a da dama, inda shi ma gwamnan yankin na Kharkiv Oleg Sinegyov ya ce harin da Rashin ta kai ya kuma shafi biranen Lozova da Chekhov. A yau Alhamis ɗin ne kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta dukusar da wani harin jirage marasa matuƙi da Ukraine ta kaikaita a kan yankunan ta biyu da ke yammacin ƙasar ta Rasha.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar Nijar ta gayyaci jakadan ƙasar Algeria domin neman bahasi dangane da cin zarafi da ake zargin 'yan Nijar ɗin da ke zaune a ƙasar ta Algeria suna fuskanta. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Algeria ta taso ƙiyar wasu 'yan Nijar zuwa gida a cikin wani mawuyacin hali. Daga Agadez ga rahoton Hamid Mahmud.
Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta gayyaci jakadan ƙasar Algeria a ƙasar inda ta nuna masa bacin ranta kan abin da ta kira wulakancin da 'yan Nijar masu cirani a ƙasar ke fuskanta. Gwamnatin Nijar dai ta buƙaci ga jakadan ƙasar Algeria da yi magana da gwamnatin ƙasar sa domin kawo ƙarshen cin zarafin da 'yan Nijar ke fuskanta da ma wasu ƙasashen Afirka ta Yamma. Abdurrahman Dukko, masanin harkokin yau da kullum a Nijar, ya bayyana gamsuwar sa kan matakin na mahukuntan Nijar.
Wannan da ya tattace jakadan Algeria a nan Nijar ta dace makaman hulɗa ke tsakaninmu da Algeria, tunda Algeria tana cikin kasashe wanda muke hulɗa da ita da tsayin lokaci. To wannan abin kaman cin zarafin 'yan Nijar da an kai a cikin wannan yanki na Algeria bai dace ba da irin kaman hulɗoɗin da ke tsakaninmu da wannan ƙasa. Ƙasa ce wadda nauyin a kanta ta kare al'ummarmu masu shiga a cikin ƙasata, mu ma muna da nauyi yau wanda ke a kanmu saboda mu kare al'ummata wadda ke cikin ƙasashenmu. Ba abu ne ba wanda ya dace ma doka.
Kusan dai kowane ƙarshen wata ƙasar Algeria na koro 'yan ƙasar Nijar da ma wasu ƙasashen Afirka a cikin mawuyacin hali bayan raba su da dukiyoyinsu kamar yadda waɗannan 'yan ƙasar Nijar da ƙasar Algeria ta koro.
Ni ce Ladi Sale daga Algeria. Wallahi Algeria kamo mutum suka yi, da suka kama mu ba su bar mu ba da komi. Sun amshe mu wayoyi, sun amshe mu kuɗi, kaya ma in dai na cikin darmi ne wanda zai yi kuɗi. Sai sun amshe zoben hannu, sun amshe ƙaryan hannu, sun amshe macece yalwa ka ya kama ta zurf ta gaba kada komi, sannan za su sako ka mota su kaka rigar abinci ma mu ba su ba mu.
Kai sunana Ali Muhammad daga Algeria nake kun shakahi kuma amsar ma amsa da kuɗi da wayoyi da an karbe mana tsakanin da Allah kuma mun shakahi da abin ba dadi akwai wulakanci tsakani da Allah.
Ya iya wuya
ni har su mama nai wannan warin na cikin ɗakin da aka samu na cikin kutsari a nan kashi a nan, wallahi gaskiya Alize a kai wahala da sai suka ga suka iske mu mu sa ba kaya a jikin mu ma.
A cewar Suleiman Isaka wanda jami'in gwamnati ya bayyana irin halin da mahukuntan ƙasar Algeria ke kwaso 'yanci ranin ƙasar Nijar a cikin yanayi na cin zarafi.
Can inda suke rayuwa ta Algeria kin ma cikin dai wani yanayi ne wanda ba shi ba. A can Algeria kin ma ba su samun wurare inda za su dai jije su zinkin wanka ko kuma dai su zinki zabs su ce jikinsu abun ba wai abun kwana daya bane ba su daga lokacin da aka kama wasu a suka zo a gasa abin yayi nanano sabu dirka abun tun can wurin ya fara da suke zuwa nan wurin ba suna zan waje general mantikin wani dan rubutani kamar dabbobi ake sa su cikin motar laka to cikin su ake kawo su fishin billahi duk wanda ya san da suke zuwa haka suke zuwa to da suke zuwa wasu gaskiya su da koyi rudani da yawa cikin kansu
masana na ganin matakin gayyatar zakada Algeria a Niger ba zai kawo karshen wannan matsalar ba sai dai masanan na ganin akwai bukatar hukumomin su samar da hanyoyin rage talauci a tsakanin al'umma da samar musu da ayyuka da dai sauransu
babban matsala wanda ke sa kasa mutane na wuta shine talauci sai gwamnati ta hudo wata sabuwar tahiya inda za ta hudo kaman program kaman za ta gyara ma al'umma rayuwar su ta yau da kullum ne gyaran al'umma shine samun mutane musamman matasa aikin yi mai inganci kuma taimaka ma kaman manoma da kuma kiwon lafiya da duka abubuwa da wanda za su hana mutane fita
al'umma a Niger dai sun zura ido su ga tasirin da wannan matakin zai yi na gayyatar jakadan kasar Algeria a Niger wajen shawo kan wannan matsalar ta yanci ranin Niger a kasar Algeria Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
Ahmed Mahmud kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata kwararren likita asibitin Kaura Hassau dake jihar Maradi na jamhuriyar Niger Dr. Manu Ahmadu yayi mana karin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi to a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani
shi shuga idan yayi karamci kwarai yayi kasa kwarai mutum faduwa ma yake ba ya iya komai dan haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in samu abin da ya ci jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci wadanda ba mu san da su ba sinadarai da yawa wadanda jiki yake bukata wadanda ba mu san da su ba in kai abin da ke bukata da ci abinci ba sai ka ci ba kai ganga eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kai ne lafiya lau ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai yake a cikin rana ho zaka zubda ruwan jikinka yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukata wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halitta su ma su yi aiki
kun yi maganar abinci kamar mi dan yi misali a takaice kamata mutum ya ci da asubahi
yanzu ga lokacin ai ba kada abin da ka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawaka shine za ka ci in masara gare ka ita za ka ci shinkafa gare ka ita za ka ci eh in ka samu dan nama shikenan ka ci abin ka gama da ruwa ka samshi
idan an yi ni marece ya taho
yawa
ana shan bamban wasu suka za wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sanyi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da ayan itace a likitance me ya kamata
a likitance inda aka je wajen budin baki abin farko abin da jiki yake bukata ruwa
na sanyi
ake dai ruwa
to
da in sanyi yayi wa shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina ba ka dan misali kankana irin su da bidu an sani wani biyan bai in ba ke
dan mangoro a barbar da sauran
to asa ga hula shi mangoro yana da wayar ka ga abinci dan ka yi ta kan tsantsan
eh
ai haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske macin abinci daga baya kai sallar tarawih abin zai maka wuya ka ci wani abu dan haka su kankana sun shi su ne mun zaki duka hada da su wajen budi
su banana duka
su banana ba kwarai ba ka ci banana da yawa saboda ita ma in ta yawa wayar ka gare ta
kuma kamar yanda mangoro
ne tana iya kumbure mu mutun ciki kankana dai ta yi ne mun zaki ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tamba
ya sashi ko to yayi
kowane ne ka samu ka ci abin ka ka tausa da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawihin ka lahiya lo
to ya kamata a ci ai ganga
in aka ce ai ganga ai kuma ibada wuya zan
a wai a likitanci ba ma ai ba
dai a likitancin ma a likitanci
bai kamata ba a ci
an ce in ka ci abinci ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska addini haka yake eh ko a likitancin ma haka ne cikin tumbin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ibada ma sai taimaka wuya sai ka je kana sallah ibada hito ma gabaki to wannan ai bai kamata ba kenan mutum ya ci daidai gurgudu
to dokta in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ciwon tumbi hawan jini da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ce ba a shan wani gishiri da sauransu a lokacin azumi ana shan takaddama kamar me za ku cewa na irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka su yi rayuwa a lokacin azumi
eh gaskiya akwai shawara wadda muke bada ko da yaushe idan azumi ya zo musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko ulsa mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna ga mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama tuba komai wannan yana sa ulsa shi tsananta estoma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci dan haka abinda muke cewa da lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitanka shi ya san ga abinda ya kamace ka game da estoma da azumi mutum yarabawa yake a gani in ana iyawa in kana iyawa sai kai ka dauki azumi so dai so biyu kaje estoma yana tsananta la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ko haka Allah ya ce ko eh sai ka aje kai abinda addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka dauka kaje abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai dubarar da ai shi dai na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawara da muke ba su azumi ba nasu bane su yi su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincinka tun ba je ko ina ba to ka gaza to wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa ma ka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi bane in ma yayi niyyar yin azumi yaje ya ga likitan shi wanda ke kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba amfani da shi amma irin wanda kace da a'a bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocin su wanda suke kula da su za a ga ya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karbi shawaran likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wani akwai masu fama da ciwon tension shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissashi hawan jini ma sauki za shi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba ai ganga tension nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kicce mai ko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tension ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sabilillah abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba yayi ganga kenan mai ko shi na cikin jiki ragewa za shi idan ya rage kaga wannan hawan jini rage za shi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sabilillah bai ci abinci ba yayi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini ya zama to ya shigo idan wannan abun bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta mai ko ai ta zai dauko wayan hwani da ita kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yayi ganga kike bai kwanta ba mai ko bai kwanta ba ajiyar da ita ce za ta raguwa tana raguwa yana samun lafiya kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama in dai suna so ji sauki kada a ci abinci ai ganga a ci abinci da ne gurgudu sai a rame kadan in aka rame ina gaya maka mutum sauki za ya ga jikin shi ta sai sun ji nasara to zai ji sauki tension za ka ji sauki diabetes ma za a ji sauki masha Allah
to dokta akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokacin lokaci na azumi kayan itace da sauran su ya kamata a kula da su domin gujewa wani yawan gudawa wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso mu da shan waɗannan tirtatap kunci a rinka amfani da kayan zaki da sauran su kan mutane su ba su kamuna hasha kuma daga baya ai ta ganin likita
to mu ga lokacin da azumi gaskiya shawarar da muke badawa abincin mutum ya san abin da zai ci saboda in mutum ya ci abinci lalan abinci zai zama masa guba a cikin jiki to guba kuma guba tana iya ta kawo illa to abin za ka ci ka tabbace mai kyau ne mai azumi ba a san shi da zawo ba a san shi da amashi idan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau in dai ya lalace mutum kada ya unkwani da shi to akwai shaye-shayen zaki da ake yi kuma su tirito ake ce mai kun dai yawwa tirito ba mu san ba ko menene ba a ciki yau in dai mutum ya
sinadare ne masu araha kuma kaga san biya bukata da yawa sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha
yau in dai mutum yana da mata ko akwai ɗan mata a gidan shi ai ba sai ya sai tirito ba ga hariya tsamiya ga sogo duka waɗanda in aka shirya su sun fi lafiya ga jiki a shirya maka tsamiya a shirya maka sogo lafiya launi ba sai ka sha tirito ba sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi sai dai ka ɗan tirito kishi amma ka auce gona da yanki kuma saboda ba ka san abin da a cikin tirito ba sha ne kawai muke yi muna jin zaƙi ba mu san ba abin da
kuna da wani sako ga mata game da tsaftace abinci
kwarai kuwa musamman ga lokacin ka in baka tsaftace ba ka kawo illa ga jiki musamman ga lokacin azumi abinci a tabbace tsaftatacce ne in na wuta ne a zaman to ya sha wutar in ba na wuta bane a tabbace mai kyau ne za a aiki kuma a wanke hannuwa saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi tana kawo illa don su ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga azumi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Suna na Jabir Sani mai hula limamin masallacin Juma'a na Sultana Sara Abubakar da ke gwiwa lokusa da Sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar Allah hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwar shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai washabun na shafi ibadatu rabbi da wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne yana koya musu azumi da matasa masu tasowa kara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya cigaba su dauke cikin bautar Allah dan shi annabi ya ce kuwa ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ya kai shekara 10 bai yi ba wacin duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadar tawabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda yake mafi karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta tafi abin da bai dace ba da sauransu yaje da ki wanda bai dace ba yayi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfiji zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kame wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in yayi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukkan darasi daga hakan
to madallah tasirin azumi kenan akaji bayan shirin na lafiya uwar jiki to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
ana ƙara samun sa'ido sosai kan makaman da Amurka ke saidawa ga Isra'ila a daidai lokacin da ake ƙara samun tunzura game da mutuwar mutane 33,000 a Gaza da ya hada da ma'aikatan agaji 7 da suka fito daga kungiyar su ta agaji da ke da mazauni a Washington da harin na Isra'ila ya hallaka a ranar Litinin shugaba Joe Biden ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya ɗuma wuta tare da razana dangane da mutuwar mutanen wanda ya kasance karo na biyu yana nuna kin amincewa da take-taken Isra'ila a yakin da take yi da Hamas a Gaza. A wani labarin makamancin haka a yau Alhamis din ne aka ƙara samun kiraye-kiraye kan cewa lalle ne Isra'ilan ta bada ba'asi akan harin da ta kai ta sama akan wani ayarin motoci a Gaza da ya kashe ma'aikatan agajin nan bakwai. A yau Alhamis kungiyar Amnesty International ta ce Farisa wato Iran ta maida gidajen kukunta wani wurin kisan mutane inda ta kashe mutane a kalla 853 a kasar mai bin tsarin musulunci a shekarar 2023 sama da rabin su bisa tuhumar da ke da alaka da kwayoyi.
To ma saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma da haka ce shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta kula da sautin da kuma ba da umarni har ma da engineer mu na yanzu Stalin Carr. Ni Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.